أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يوم ما تاد مكهدو أولا مسلاتين عثمان بن عفان إنا فارا من دا غيسوا تأدين المسلنشي gaisuwa suwa ta ‘yan aljanna wadda sakonta aminci da salama wa hiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da haduwa a safiyar yau Litinin 20 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda shi ne daidai da 9 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya. A wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka wanda a wannan wata yau shine zamanmu na 12 kuma muna nan dai a cikin surar mu mai albarka surat Maryam alaiha salatu wassalam wanda yau shine zama na 8 ko karshe zaman da ya gabata in ba manta ba muna dai bayani akan kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah madaukakin sarki yake ba mu a cikin wannan sura mai albarka mun kai har zuwa aya ta karshe amma kuma ba mu yi magana akan abin da ya shafi wani darussa da za mu iya fita da su daga cikin wannan kissa ba lokaci cin mana. Da haka malama za ta karanto mana wazkur fil kitabi Musa, insha Allah sai mu dora cikin abin da Allah madaukakin sarki ya yassare mana. Malama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا
Allah madaukakin sarki yake cewa wazkur fil kitabi Musa, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba su labari ka ambata musu a cikin littafin da muka aiko maka wato alqur'ani mai girma Musa game da labarin Musa alaihi salatu wassalam innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya lallai shi ya kasance mukhlasan zababbe ne daga Allah madaukakin sarki wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne kuma annabi ne ala riwayar innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya lallai ya kasance shi mai tsantsanta ibadarsa ne ga Allah madaukakin sarki kuma ya kasance manzo ne annabi ne wa nadainahu min janibi turi al-ayman wa qarrabnahu najiya Allah madaukakin sarki yace kuma muka kira shi a gefen turi daga bangaren damansa muka kuma kusanto da shi muka yi ganawa da shi ta musamman wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya kuma muka azurta shi muka bashi cikin rahamar mu muka baiwa dan uwansa haruna ya kasance annabi ne wannan baiwa da Allah madaukakin sarki yayi mawa annabi Musa alaihi salatu wassalam ta azurta dan uwansa haruna da annabtaka ta kasance bisa roƙon da shi annabi Musa din yayi yake cewa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli a can gaba sai Allah yace qala qad utita su'laka ya Musa ya roki Allah Allah madaukakin sarki azurta shi da waziri daga cikin ahalinsa sai Allah madaukakin sarki ya bashi labarin da cewa ya amsa mishi wannan roko da yayi ya bashi wannan waziri din daga cikin ƴan uwansa domin ya zamanto ya taimake shi ya zamanto abokin tafiya a gare shi akan wannan nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora masa na da'awa da isar da addinin Allah madaukakin sarki ga wannan al'umma ta Banu Isra'ila a daidai wannan lokaci wannan shine takaitaccen bayanin da mun riga da mun yi fashin bakin sa daidai gwargwado a zaman da ya gabata a cikin wannan kissa ta annabi Musa alaihi salatu wassalam akwai abubuwa na izina akwai abubuwa na lura akwai abubuwa da zamu fahimta da shi na abin da ya shafi karuwa ta fuskar ilimi daga ciki a fadin Allah madaukakin sarki wa nadainahu min janibi turi al-ayman Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa ya kirayi annabi Musa kuma irin haka wannan kira din ko wannan labari na kiran da Allah madaukakin sarki ya mishi ya fade shi a gurare daban-daban a cikin alqurani cikin abin da yake kara tabbatarwa ne ga faruwar wannan abu ga annabi Musa kuma wannan yana daga cikin abubuwa na musamman din da annabi Musa yake da shi wanda yake ya bambanta ko Allah ya fifita shi da shi ga sabanin raguwar annabawa alaihi salatu wassalam ajma'in da haka annabi Musa Allah madaukakin sarki yayi magana da shi magana ta musamman magana ta in fada a ji sauti ka fada kai ma a ji sautinka shi sa Allah madaukakin sarki yace wa kallama Allah Musa taklima Allah madaukakin sarki yayi magana yayi zance da annabi Musa hakikanin magana dan kar wani yace ba magana bace ba Allah ya ji yadda shi sauti kuma ya fada ya amsa wannan magana Allah madaukakin sarki ya bashi amsar abin da ya fada haka irin wannan sauti yazo ga annabi Musa alaihi salatu wassalam dan haka yadda da hakan da kudirce hakan yana daga cikin kyawawan aqidin da musulmi zai same su a cikin zuciyar shi kamar yadda cewa a cikin fadin wa qarrabnahu najiya akwai hujja ga waɗanda suke cewa Allah madaukakin sarki yana ko'ina kusa akwai masu wannan aqida ta cewa ai a ko'ina akwai Allah ingantacciyar aqida ta ahli sunna wal jama'a shine Allah madaukakin sarki yana sama ya daidaita akan al'arshi saka mun yadda ya fada ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshin sa irin daidaitar da ta dace da shi to amma ilimin sa da sanin sa da jin sa da ganin sa yana ko ina ya kawanye ko ina babu abin da yake fakuwa daga ilimin sa babu abin da yake za a yi shi wanda bai sani ba وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين haka Allah madaukakin sarki ya fada da ire-iren ayoyi masu yawa wanda suke tabbatar da cewa ilimin Allah da jin sa da ganin sa bai taba zamantowa ya faku a wani yanayi ko a wani lokaci ba fadin Allah madaukakin sarki cewa wa qarrabnahu najiya sai muka kusanto da shi kusantowa sai suka ce malamai inda a ce waɗancan masu aqida da suke cewa Allah yana ko ina to ai da ma Allah yana kusa da kowa kenan ko in dai yana ko ina to babu wata maziyya babu wata falala ta musamman a fadin cewa wa qarrabnahu sai muka kusanto da shi kusantowa Allah yana fadin haka ne cewa ya kuso da an kusanto da annabi Musa gare sa inda cewa Allah yana ko ina to babu maganar wata kusantowa domin Allah yana kusa da kowa kenan bizatihi amma sai Allah ya faɗa haka domin wata maziyya ce ga annabi Musa alaihi salatu wassalam amma kuma Allah madaukakin sarki yana tare da kowa da ilimin sa da sanin sa da ganin sa kusantowar da aka yi wa annabi Musa har ta kai da akwai hadisi wanda akwai asar wanda ake nuna cewa ya faɗi cewa annabi Musa har sai da ya zama to ana jiyar da shi motsin alƙalamin da ake rubuta a taura a wannan lokacin kun ga ku kusantowa ce wadda take ta musamman kamar yanda a dai cikin fadin wana da inahu min janibi turil ayman Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ya kiraye shi domin annida kamar yanda muka fada a zaman makin da suka gabata shine yana zamantowa kira ne wanda yake za a yi wa mutum za a jiyar da shi da sauti wanda aka daga shi ko wanda aka zamanto sautin yana sama domin ma'abocin da ake yi wa wannan maganar ya ji sai suka ce a nan gurin tunda Allah madaukakin sarki ya ambata wannan kalma a wannan yanayin mu yadda da cewa Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi Musa annida ne sai ya ba mu sakon Allah madaukakin sarki yana magana a lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama a kuma kaifiyar da ya ga dama din in ya ga dama sai ya magana bi sautil khafi in ya ga dama kuma sai ya magana bi sautir rafi alladhi huwa almunada kamar yanda Allah madaukakin sarki din ya faɗa a wurare daban-daban wana da Musa wana dainahu iznadahu rabbuhu a ko ina Allah ya amfani da me annida kamar yanda suka ce annida din wana dainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya kasancewar Allah madaukakin sarki ya ce mun kusanto da shi kusa kuma muka duk wanda aka ce an matsanto da shi an matso da shi kusa lokacin da za a yi magana da shi ya nuna cewa taklim khas za a yi mishi mana magana ce wadda take ta musamman wannan yana cikin falala da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake da ita kamar yanda mafi girman falala a daidai wannan gaba din sai ya zamanto mu fahimci matsayin da annabi Musa yake da shi kuma da Allah ya fifita shi akan sauran annabawa annabi Musa ya roki Allah, Allah ya aiko masa ko ya bashi waziri a cikin ahalinsa, Allah ya sanya annabtakarsa ga dan uwansa Haruna. Babu wani daga cikin annabawa da yake da wannan falala. Kowane annabi an aiko shi annabi ne, an aiko shi manzo, kuma kowa yana da addu'ar da yi wa Allah madaukakin sarki, Allah ya amsa masa. Amma annabi Musa Allah ya zabe shi ya zamanto annabi, kuma ya roki a aiko wani da annabtaka, kuma Allah ya amsa mishi wannan din. Da haka wannan wata falala ce ta musamman da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake da shi, kuma a ciki zamu ƙara fahimtar nagartar annabi Musa da yake da ita, wadda cikin halayen da ya kamata a ce mun yi koyi da su. Shine annabi Musa ya yadda da cewa yana da wata gazawa ta sa ta dan adamtaka, sai ya roki Allah madaukakin sarki ya aiko da wanda yake zai taimake shi bisa wannan rauni nasa. Aw inda yake cewa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibu. Ya yadda da cewa ga dan uwansa Haruna ya fi sa fasahar harshe, ya fi sa magana a fahimta, dan haka ya Allah aiko shi. Anan akwai yadda da falalar da wani yake da ita a kanka wanda ya fi ka da ita, ka roki Allah ya sa wannan ya zo ya baka gudumawa a cikin abin da yake kasa a gaban abin da ya shafi alkhairi, wanda wannan yana daga cikin abin da ya cancanci mu, ya yi zukatanmu a kan shi a cikin rayuwar mu ta yau da gobe. Allah yana sa falalarsa ga mutane yanda ya ga dama. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات سبو دمي ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هكا الله يتقرى رأيوار يند كي يغنم الله يباكي كمالا توتفسك يند كي يغنم الله ما أوكتين سركيا أزر تاكي دواني أبو توتفسك أقوي وتبيوا دواني وتنكي كان عليك
وتسوبة ناكي بابا انكي با ناكي با يشود هسكدا با ناكي با تودين بيني با
ناكي با تودين تاكي با ناكي شيني muhada ƙarfi da ƙarfi ni in ka abin da Allah ya hore mu, sai ki kawo abin da Allah madaukakin sarki ya hore miki domin mu cimma manufar da muke so mu cimma, musamman idan ana magana akan abin da ya shafi addini, ana magana akan abin da ya shafi da'awa, ana magana akan abin da ya shafi amfanar da al'umma. Dan haka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ba mu babban misali, babban darasi, shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wa wahabna lahu min rahmatina, daga rahamar mu Allah madaukakin sarki ya aiko masa dan uwansa Haruna a matsayin annabi, kamar yadda ya faɗa a wannan guri, kuma kamar yadda ya zamanto amsa ce ga addu'ar sa, inda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani mai girma, wanda babu wani annabi wanda kissarsa ta maimaitu a cikin Alkur'ani kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan haka a daidai wannan gabar zamu takaita anan, saboda ayoyin anan din ma kun ga guda uku ne. La'alla an Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima da riskar wasu guraben, za mu ƙara samun wasu darussa abin daukar izra a cikin kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam. Wane ne annabi na gaba?
وكان
يقول
واذكر في الكتاب إسماعيل. يanzu kuma an gama kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam, za a shiga kissar wa Isma'il alaihi salatu wassalam. واذكر في الكتاب إسماعيل يا سي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ambata musu ba su labari wanda yake zai amfanar da su game da wa, game da Isma'il alaihi salatu wassalam. A ina zaka ba su wannan labari? A cikin Alkur'ani mai girma. Ka ambaci labarin Isma'il alaihi salatu wassalam ga al'ummarka a cikin Alkur'ani mai girma. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah madaukakin sarki yace lallai shi ya kasance mai gaskiyar alƙawari ne, kuma ya kasance annabi ne, kuma manzo ne. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah madaukakin sarki yace kuma ya zamto yana umartar iyalinsa, yana umartar ahalinsa da tsaida sallah, kuma yana bada zakka, kuma shi yardajje ne a gurin ubangijinsa. Waɗannan ayoyi guda uku Allah madaukakin sarki ya wasafta mana annabi Isma'il alaihi salatu wassalam a cikin su, lokacin da ya zamanto cewa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam shine wanda yake ya taimaki mahaifinsa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam gurin gina dakin Allah madaukakin sarki mai alfarma wanda wannan daki da Allah madaukakin sarki ya kaddara ya nufa cewa bisa wannan ginawa ne zai samu aban kasa yana daga cikin falala yana daga cikin abubuwa na musamman da zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suka keɓanta da shi wanda wannan dalili ne mai girman gaske na yanda Allah madaukakin sarki ya wanzar da ambatan su yanda Allah madaukakin sarki ya daga sha'anin su yanda Allah madaukakin sarki ya fifita sulalar su a cikin mutane baki daya zamanto zababbu ne daga Allah madaukakin sarki to tunda yake wannan dalili ya gifto an yi labarin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da dan dansa ishaqa da jikansa yaquba to yanzu kuma bara a zo ta daya bangaren da a can an biga mana misali ne annabi musa a matsayin sa na sulalar ishaqa alaihi salatu wassalam yanzu kuma bara a zo ayi mana magana akan annabi isma'il alaihi salatu wassalam shi sa Allah madaukakin sarki yace da fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam ba sulabari su al'umman nan taka game da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake larabawan wannan lokaci suna jin cewa suna dangantuwa da shi ta fuskar aqida ta fuskar jini da haka yanzu ba su labari an dan ko musu tun daga tushe baban nan naku baban annabawa ga kyakkyawar aqidar sa ga kyakkyawar aqidar zuriyar sa da tsatsansa an yi bangare daya yanzu kuma ga bangare daya الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل وأن يبوني دا الله مدعوكك سركية موا إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنجد إبراهيم بداد الله مدعوكك سركية عطف بذكر الكليم يا أور لابار معنا أنبي بايا إسا تاسقو أنبت الناس كو يبن ناس دا لابار النبي موسى عليه الصلاة والسلام sai kuma yace da kuma abin da shi yake da shi wanda yake na musamman ne wato shi annabi isma'ilu alaihi salatu wassalam malan ya kawo asar da yawa waɗanda suke magana akan menene Allah madaukakin sarki ya ke nufi da wa kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana sadiqal wa'di ya kasance mutun ne shi mai cika alƙawari idan an dau alƙawari da shi ba a sabawa asar din nan daban-daban daga ciki wai akwai cewa wata rana ya dauki alƙawari da wani mutum yace za su haɗu da shi a wani guri annabi isma'il alaihi salatu wassalam ya zo wannan gurin yana jiran mutum kuma ya manta bai zo ba har sai da aka kwana aka kai washe gari a wata riwayar wai har sai da aka yi kwanaki da yawa sannan mutumin ya zo gurin sai yake cewa da isma'il alaihi salatu wassalam me kake yi anan sai yace alƙawarin mu da kai ne nake jira ina nan gurin da sauran fuskoki da akai kokarin ma'ana asar din da ake kokarin a alakanta su da ayar amma mafi kyawun abinda zai fassara zai nuna wa kana sadiqal wa'di bai wuce abinda yake yazo a cikin alqur'ani mai girma ba inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin wannan jarabawa mai girma da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suka shiga shi da ɗansa annabi isma'il alaihi salatu wassalam inda yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yake gaya wa ɗansa isma'il cewa na gani a mafarki kuma muna tananatawa mafarkin annabawa menene gaskiya ne domin wahayi ne daga Allah madaukakin sarki yace na gani a mafarki cewa ni ina yanka ka fanzur madha tara yanzu ya kake gani da wannan al'amari budar bakin isma'il alayhi salatu wassalam sai yace qala ya abati fa'al ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يا بابانا يأبين دا أكي مكا أمرني كي سيئ باتار دواني ربزان شبا كي يأبين دا أكي مكا أمرني زاك ساميني دا إذن الله دا إيقان الله إنا تكيم ما سحقوني وانا القولي يدوكا كوبا القولي با القولي يدوكا أدبيئة تدن أدم نانشي غاش أني مفاركيزا أيانكاكا koda kana ganin zaka sallama ta iyuwa in al'amarin ya zo ga ka ga yakin a samu wani rauni a samu wani raba daya biyu amma ba a samu ba daga annabi isma'il alaihi salatu wassalam shi sa Allah madaukakin sarki yace falamma aslama wa tallahu liljabin lokacin da suka miƙa wuya suka sakankance ga umarnin Allah madaukakin sarki su biyin wa dawa kenan annabi ibrahim da annabi Isma'il alaihi masalatu wassalam watallahu liljabin ya aje wuyansa ya dora wuka ko ya nufaci cewa zai zartar da umarnin Allah madaukakin sarki ga goshin nan a ƙasa zai zartar da wannan abin sai Allah madaukakin sarki yace wana dainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika nadzil muhsinin aw an gurun Allah ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi Isma'il dawa da abun yanka wanda yake mai girma Allah madaukakin sarki ya musanya annabi Isma'il da wannan dan haka sai malamai suka ce صادق الوعد مي رقي من جك القواري يا كسان تيني بسا ونم مأنر يا ايوة ما هيبنسا القواري كما يا جك ونم القواري القواري انشي وازي تيمكا وما هيبنسا ولن زرتد دهوكن شن ألا أكنسا كما بيسا ونم القواري تواني شيني أبند قسيا مالميد داما سوكا برنجاير وغلن بادا مأنر وصادق الوعد kuma zai fiya zamantuwa mafi kyawun abu saboda alqur'ani mai girma ya zo mana da wannan kissa din kamar yanda take a cikin surati as-saffat dan haka Allah madaukakin sarki ya yabi manzansa ya yabe annabi Isma'il alaihi salatu wassalam da wannan sifa wanda take sunanta sifar cika alqawari mallan yake cewa wannan sifa tana daga cikin sifofi waɗanda suke kyawawan sifofi na muminai suna cikin sifofi waɗanda suke abin ayabi ma'abocinsu kuma suna daga cikin sifofi da Allah madaukakin sarki ya kyamaci ya kausa salafa ziga waɗanda yake idan sun saba musu ko sun siffantu da aka san su ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون kamar yanda mallan ya kuma kawo mana hadisin fi yan halitta sallallahu alaihi wasallam da yake ce alamomin munafikai guda uku ne ma'ana duk inda aka samu wadannan alamomi to nifaqa ta samu a wannan guri idza haddatha kadhaba idan yayi zance sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai ya saba wa idza tumina khana idan an amince wa mutun sai ya zamanto ya ci amana dan haka annan gurin annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya siffantu da sifa wanda take gaba daya ta barranta da wani kurbushi na nifaka wanda shine mai saba mawa alƙawari shi ya siffantu da cika alƙawari dan haka yayi bara'a da abin da yake na nifaka kamar yanda Allah madaukakin sarki ya yabe shi akan wannan din to akan wannan mas'ala ko a daidai wannan gaba malamai suna kawo mas'ala mai muhimmanci galibi a cikin littafin tafsiri shine menene hukuncin cika alƙawari mun ji dai sifa ce mai kyau mun ji aka sunta sifa ce wanda take ta munafikai kenan in sifa ce ta munafikai bai cancanci bai kyautu mutum musulmi ya zamanto yayi ne ya siffantu da wannan sifa ba to amma idan mutum ya zamanto ya dauki alƙawari menene abin da ya kamace shi ya zamanto hukuncin sa shin cika alƙawari wajibi ne shin cika alƙawari an so ne ma'abocinsa yayi to a daidai wannan gaba ne malamai suka sha bamban ta fuskar ra'ayi kowa kuma da hujjar da ya dogara da ita a wannan ma'ana a bangaren ra'ayin da yake da shi akwai wanda suke ganin cewa wajibi ne saboda mai Allah madaukakin sarki cikin hujjojin da suka ambata cewa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku wanda kuka yi imani idan an kulla alƙawari an kulla yarjejeniya da kuto ku cika wannan alƙawari din sai suka ce a nan gurin ya zo da sigar mai umarni da sauran hujjoji da suka kafa hujja da su da kuma ciki har da hadisin da ya zamanto manzo sallallahu alaihi wasallama yayi ma wa sahabinsa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu alƙawari cewa idan dukiyar Bahrain ta zo min to zan azur zan baka daga cikinta kamar haka manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hujojin da suka kafa hujja da shi kamar yadda al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alaihi shi ma ya kawo wannan asar din cewa sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama jabir bin abdullah radiyallahu anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi idan dukiyar bahrain ta zo min zan baka daga cikinta haka za wa haka za wa haka za manzo Allah ya nuna alamun hannayensa guda biyu ma'ana za a cika hannu a bashi a kuma cika hannu a bashi a kuma cika hannu a bashi lokacin da dukiyar Bahrain din nan ta zo kamar yanda hadisin ya kawo falamma ja'a malul Bahrain amara as-siddiq Jabir sai man sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai umarni ga Jabir bin Abdullah yace da shi zo ka diba daga cikin wannan dukiya yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi maka alƙawari ko yanda yace zai baka sayyidina Jabir da yazo sai Jabir bin Abdullah da yazo sai ya bi wannan dukiya cikin hannunsa da aka diba sai aka kirga nawa ne wannan kudin ya kama fa'ida hiya 500 dirham sai aka ga dirhami 500 da haka sai aka bashi makwafinta ko kwatankwacinta guda uku ma'ana nawa kenan 1,500 sai suka ce anan inda ba wajibi bane ba cika alƙawari da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da bai cika wannan alƙawari ba suna ƙara kafa hujja da wannan hadisi na ayatul munafiqi salasan sannan kuma suna ƙara kafa hujja da cewa duk wani hali na nagarta duk wani umarni wanda yake da wajibi to ba wanda yake annabawa kokarin bin wannan umarni sau da kafa to ga annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya dauki alƙawari ga wannan dattijo da cewa zai yi hidima zai yi kiyo a gare shi tsawon shekaru 8 sai ci ayyamal ajalain sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanne ne daga ciki ya rasulullahi alƙawarin da annabi Musa ya cika a cikin waɗannan maganganu gudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya cika wanda yake yafi kamala ya cika wanda yake yafi kyawu a cikin alƙawarin da ya dauka ga wannan dattijo mahaifin wannan diya da ya aura mishi ita to idan ya zamanto wannan shine halin manzanni halin annabawa to mu'minai kuma an musu umarni da su kwaikwaye su cikin abin da yake sun siffantu da shi na kyakkyawar dabi'a da kyakkyawan hali dan haka duk waɗannan na daga cikin hujjojin da suke cewa wajibi ne wanda ya dauki alƙawari ya zamanto ya cika sahilin da ɗaya bangaren suka ce ba wajibi bane ba idan mutum ya ga a cikin alƙawarin sa akwai abin da yake yafi wannan alƙawarin alkhairi to zai iya barin alƙawarin ya zamanto ya dauki wancan mafi alkhairi kai ma suka ce ganin dama ne idan kai kana da falala idan ba kai ba kuma ba za a kama ka da laifi ba a ƙarshen ƙarshe Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahmatullahi alayhi al-Allama yake cewa mafi abin da yake ya bayyana a gare shi bayan sardin duk waɗannan bayanai da duk hujjojin kowane bangare sai yake cewa mu sani cewa saba alƙawari a karan farko al'amari ne da la yajuz bai halatta ga ma'abocin alƙawari a karan farko kawai yace ba zai yi wannan al'amari ba yace li kaunihi min alamatil munafiqin saboda yana daga cikin alamomi na munafikai saboda kuma fadin Allah madaukakin sarki kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun sai yace walakin alwa'id sai dai idan wanda yayi alƙawari idan tana min injazil wa'di idan ya gagara yayi kememe yayi cika alƙawarin da yake ya dauka la yuhkam alaihi bihi ba za a mai hukunci akai ba a ce sai an hukunta ka sai an yi maka kaza cikin abin da zai iya zamantowa saba wa abin da yake shi ya dauka na alƙawari akan sa sai a ce za a samu kanta mishi da abin da yake mummuna mallan yace ba za a yi mishi haka ba wala yulzam bihi jabra kuma inda ba za a tilasta masa a ce sai yayi wannan ba bal yu'mar bihi wala yajbar alayhi za dai a mishi umarni ka daure ka cika alƙawarin nan da ka dauka wanda ya isa da shi ya bashi umarni ka cika alƙawarin nan amma ba za a yi mishi dole ba ba za a yi mishi tilas ba yace kuma saboda almalamai da dama daga cikin malaman al'umma sun tafi akan cewa in aka tilasta mutum ya cika alƙawarin da yake ya dauka ai mishi dole a ce dole sai yayi sai yace to wannan kuma ya zamanto kamar mutum zai yi aikin da yake babu kyakkyawan niyya babu nutsuwa a tattare da shi da za a yi mishi fatan ya samu wannan lada mallan yace wal ilmu indallah Allah madaukakin sarki shine mafi sani a bisa dukkanin al'amuran da muke gudanarwa da kuma hukuncensa dan haka dai alhasil shine cika alƙawari hali ne na mu'minai cika alƙawari hali ne na nagarta akasin haka hali ne da zai iya sanya ma'abocin wannan ɗabi'a ya zamanto ya siffantu da munafinci ba tare da shi yana ankara da cewa yana da wannan ɗabi'a ba da haka duk mai hankali zai yi kokari ya nesanta kansa daga wannan ɗabi'a din sa'ilin da sanda mutum yayi alƙawari kuma ya bayyana a gare shi abin nan da yayi alƙawari akwai sharbi a ciki akwai cutarwa a ciki akwai kaza a ciki su malamai suka ce to a nan gurin mutum zai iya sauka daga abin da yayi alƙawari yayi abin da yake yafi sa alkhairi idan har ya zamanto cewa rantsuwa an ce duk wanda ya rantsuwa sai ya bayyana a gare shi cewa abin da ya rantsi akan shi babu alkhairi a ciki ga wanda yake yafi shi alkhairi an ba shi dama yi wannan to ina ga kuma wanda yake alkawari yayi ba rantsuwa yayi ba wannan dai shine alhasil din mas'alar da malamai galibi in suka zo tafsirin wannan aya suka kawo ta abin da ya shafi dabi'antuwa da wannan kyakkyawar sifa da annabin Allah Isma'il alayhi salatu wassalam yayi da shi fadin Allah madaukakin sarki wa kana rasulan nabiyya malan yace akwai cikin wannan akwai dalili karara wanda yake nuna falalar da annabi Isma'il alayhi salatu wassalam yake da ita bisa falalar dan uwansa Ishaq alayhi salatu wassalam domin shi a can Allah madaukakin sarki yace game da abin da ya shafi Ishaq Allah ya nuna ya azurta annabi Ibrahima da Ishaqa da kuma Yaqub sai yace wa kullan ja'alna nabiyya kowanne a cikin su mun sanya shi ya zamanto annabi anan kuma aka ce wa kana rasulan nabiyya shi manzo ne kuma annabi ne ya nuna annabi Isma'il ya dara fararwa annabi Ishaq alayhi salatu wassalam dan haka malam yace fi hadha dilalatun a cikin wannan akwai dalili karara ala sharafi Isma'il ala akhihi Ishaq li'annahu inma wusifa bin nubuwati faqat wa Isma'il wusifa bin nubuwati war risala kamar yanda kuma malam ya ka hadisin da yake Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafin sa inna Allah astafa min waladi Isma'il Ibrahim Isma'il Allah madaukakin sarki ya zaba a cikin ƴaƴa a cikin zuriyar Ibrahim sai ya zabi annabi Isma'il wannan ya nuna ashe shi din yana da falala akan wa akan dan uwansa Ishaq alayhi salatu wassalam wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakah Allah madaukakin sarki ya kuma yabansa da cewa ya kasance yana yi mawa iyalan gidansa umarni da sallah da kuma zakka sai ya zamanto anan in an ce iyali ana nufin mace da abin da aka iya samu a cikin wannan gida na ƴaƴa da waɗanda sunansu ahalin wannan gida domin mace ita ce ahali a matakin farko Allah madaukakin sarki dai ba mu labarin annabi Musa falamma qada Musa al-ajal wa sara bi ahlihi duk a inda kisan nan ta za mu ga Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan mata tasa da ahlihi ba tare da ƴaƴa ba sai nuna ashe ana cewa mutum iyalinka ana nufin mata da kuma abin da yake ya biyo bayanta dan haka annabi Isma'il alayhi salatu wassalam ya kasance mai umartar iyalansa da tsayar da sallah wa ita bi ahlihi bis salati waz zakati yana umartar su da tsayar da sallah da kuma bayar da zakka sai malamai suka ce to menene tsayar da sallah an ce tsayar da sallah me ake nufi wasu malamai suka ce yinta akan lokacinta da kula da ita da kiyaye wajibanta da rukunanta da sunnoninta da yin komai da yake sunan shi ingantuwar wannan sallah umarni da sallah kadai anan da ake nufi ba wai kawai umarni da kowace irin sallah ba sai dai umarni da yin sallah akan mafi kyawun cikar fuska da za a yi wannan sallah a mafi kyawun yanayi sannan umarni da zakka shi ma a mafi kyawun yanayi ta fuskar lokaci ta fuskar hai'a ta fuskar duk wani abu da yake sunan shi kamala a waɗannan manyan ibadu guda biyu da annabi Isma'il alayhi salatu wassalam ya kasance yana umartar ahalinsa da yin wannan wannan kuma in zai nuna mana wani abu to zai nuna mana yanda yake ya zamanto mana jazaman ya zamanto muna sa idanu akan iyalanmu da tarbiyantar da su akan abin da yake da kiyaye sallah ne da kuma kiyaye zakka idan har ta zamanto cikin waɗanda yake ta hau kansu mas'uliyya ce ina nufin girman haƙƙi ne mai nauyi akan kowane magidanci ya zamanto ya sa ido akan iyalansa sai sai kaga wasu mazan irin yanda suke yi din nan su kyala mace ba ruwan su da abin da ya shafi addininta ta yi sallah ko bata yi ba ta yi azumi yanda ya kamata ko bata yi ba me take ciki wani namijin ba abin da ya shafe shi bayan umarnin Allah ne ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku tseratar da kawunanku da ahalinku da wuta wannan ya nuna ashe ba su ake yi ka saki iyalanka sasakai ba kuma ma'abota wannan suna da siffantuwa da kyakkyawar ɗabi'a domin gashi Allah ya yabi annabinsa manzansa Isma'il alayhi salatu wassalam da wannan wa kana inda rabbihi mardiya kamar yanda ya kasance yardajje ne a gurin ubangijinsa saboda abin da ya siffanta da shi na kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u kyakkyawar mu'amala kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya yarda da sha'aninsa domin me ya yarda da Allah ya kiyaye dokokin Allah sai Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wanda kuma wannan itace ka'idar Allah madaukakin sarki wanda duk ya kiyaye Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai kiyaye shi kamar yanda Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Mu'az ihfazillaha yahfazuka ka kiyaye Allah sai Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka a cikin wancan hadisul qudsi Allah madaukakin sarki yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi bawana ba zai gushe yana samun kusanci da ni ba yana samun matsowa cikin wadanda Allah madaukakin sarki ya yadda da su cikin wanda Allah madaukakin sarki yake shiga sha'anin su shiga ta rahama da jin kai da shigewa bawa gaba kamar idan mutum ya zama ya kiyaye dokokin Allah da fiskar yin abin da yake wajibi kuma yana ƙara samun wannan matsayi ta yanda ya zama to idan ya ƙara abin da yake na nafilfili wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Allah yace bawa na ba zai gushe yana ƙara samun kusanci da ni ta hanyar riko da nafilfili ba har sai ya kai matsayin da cewa na kaunace shi to duk wanda Allah ya madaukakin sarki kuma ya kaunata ya zama yardajje ne a gurin Allah madaukakin sarki dan haka Allah ya yabi manzansa Isma'il alayhi salatu wassalam da kyawawan dabi'u kuma ya nuna cewa ya samu kyakkyawan sakamako daga gare sa domin ya siffan ya zamanto cikin wanda Allah madaukakin sarki ya yadda da su na'am malama
innahu kana siddiqan nabiyya وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya kuma ka ambaci labarin Idris alaihi salatu wassalam a cikin alqur'ani innahu kana siddiqan nabiyya lallai shi ya kasance mai yawan gaskiya ne kuma annabi ne wa rafa'nahu makanan aliyya Allah madaukakin sarki yace kuma muka daukaka shi daraja madaukakiya muka daukaka shi matsayi na koli muka daukaka shi matsayi mafi daraja annabi Idris alaihi salatu wassalam annabi Idris alaihi salatu wassalam ya kasance kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce da yake bada labarin Isra'i da Mi'raji da aka yi da shi hadisi wanda Anas bin Malik radiyallahu anhu ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa thumma urija bina ila sama'ir rabi'a sai aka yi Mi'raji aka daga mu zuwa ga sama wanda take ta hudu fastaftaha Jibril alaihi salatu wassalam sai Jibril alaihi salatu wassalam ya nemi a bude kofan wannan sama ta hudu qila man hadha sai aka ce wane ne wannan wane ne yake neman izini qala Jibril sai ce Jibril ne qila wa man ma'aka sai aka ce da shi to waye kuma yake a tare da kai qala Muhammadun sai ce a tare da ni akwai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala wa qad bu'itha ilayhi sai ya ji wannan dai wanda yake magana din ya ce kuma an aiko masa da manzanci an aiko masa da annabta qala qad bu'itha ilayhi sai ya ce eh an aiko masa fa futiha lana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aka bude mana wannan kofa fa idha ana bi Idris kawai sai na tsinkayi sai na riski Idris alaihi salatu wassalam farahaba wada'ali yace bi wada'ali bi khairin sai ce sai ya tarbeni ya min lale maraba kuma ya min addu'a ta alkhairi qala Allahu azza wa jal zalla sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yace wa rafa'nahu makanan aliyya kuma muka daukaka sa muka kai sa mataki na daraja wanda take madaukakiya mataki na koli. Wannan hadisin da riwayoyinsa mabambanta, malaman tafsiri suna kawo shi a ƙarƙashin wannan aya domin su nuna matsayin da Annabi Idris alaihi salatu wassalam yake da shi, da kuma irin yanda Allah madaukakin sarki ya zabe shi cikin waɗanda suke Allah ya hada su da manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan tafiya mai daraja mai matukar tarihi kuma a bar daukar izina a gurin al'umma baki daya. Da haka sai suke kokarin su alakanta tsakanin warafa'nahu makanan aliyya da wannan cewa Allah ya daga darajar sa, ya daukaka sha'anin sa, ya sanya shi cikin waɗanda Allah ya zaba daga cikin annabawa suka hadu da manzo sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta a cikin wannan hadisa ta Isra'i da Mi'raji. Sa'ilin da kuma a wata fuskar wasu malaman sukan kawo wasu riwayoyi waɗanda suke akwai rauni a cikin su, wasu na akwai nakara a ciki ta fuskar kokarin fassara wai me ake nufi da warafa'nahu makanan aliyya, amma duk na aje suna zabe kaman wannan domin a ƙarshen ƙarshe sun fi kawo wannan din, sun fi rinja yadda ita ta fuskar cewa daukaka sha'anin ita ce wannan al'amari da ya zamanto Allah ya zaba Annabi Idris alaihi salatu wassalam a ciki. Sa'ilin da kuma wata mas'ala ta biyu da sukan kawo, akwai waɗanda yake ina kuna karanta littafai na tafsiri za ku ga akwai malaman da sun tafi akan ra'ayin cewa Annabi Idris alaihi salatu wassalam ba mutuwa yayi ba, bal Allah madaukakin sarki ya dage shi ne kamar yanda yake ya dage Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Da haka wai shi yasa ya kasance a wannan sama din ta hudu lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya je riski shi, amma wannan babu wani nassi wanda yake ingantacce karara da yake fassara wannan aya da wannan hadisa din ko da tabbatar da cewa wannan al'amarin haka din. Amma na faɗe shi min babin amana ta ilimi domin kamar yanda shi ma Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya kawo yake cewa an hakaito daga Mujahid cewa warafa'nahu makanan aliyya Idris rufi'a wa lam yamut, cewa Idris an dage shi ne ba mutuwa ya ba, Allah madaukakin sarki ya dage shi zuwa ga sama kama rufi'a Isa alayhi salatu wassalam. Sa'ilin da ya kuma kawo maganar cewa ai ana nufin dage daukaka sha'ani shine fi sama'ir rabi'a, Allah ya daga sha'anin sa zuwa ga sama wadda take ta hudu. Sa'ilin da wasu suka kara da cewa cikin abin da malam ya kawo akwai wanda su ce da aka daga shi zuwa sama ta hudu sai kuma aka kara daga shi zuwa ga sama wai ta shida, to anan ne ya zamanto wai ya mutu a can. Wannan maganganu ne wanda babu nassi wanda yake karara yana tabbatar da su. Mafi ingancin shine wancan hadisi da ya fassara cewa ai da ya kawo manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa gashi ya je zuwa ga mi sama ta hudu kuma ya hadu da shi. Sa'ilin da kuma wasu suna da wani ra'ayin cewa warafa'nahu makanan aliyya ay fil janna, Allah madaukakin sarki ya daukaka matsayin sa a aljanna, to amma wannan kuma sai mu iya cewa ai annabawa duka Allah ya daukaka matsayin su a aljanna, Allah ya daukaka sha'anin su. Da haka a kuma irin wannan zubin kissoshin a nan gurin Allah madaukakin sarki yana fadan kowane annabi ne, annabi ne da wani abu da yake da shi na musamman, to al-makanil ali kuma ai ba iya Annabi Idris bane ba kadai yake da shi, sauran annabawa suna da shi, bal ma manzo sallallahu alaihi wasallam shine mafi mai matsayi madaukaki a aljanna. Dan haka a nan gurin su yasa sai wasu suke raunata mafassara cewa makanan aliya madaukakin matsayin nan da aljanna. Wannan shine Annabi Idris alaihi salatu wassalam, kuma Allah madaukakin sarki ya wasafta shi da cewa innahu kana siddiqan nabiyya, cewa Annabi Idris alaihi salatu wassalam ya kasance shi ma mai yawan gaskata Allah madaukakin sarki ne cikin abin da Allah ya masa umarni, cikin abin da aka yi masa wahayi da shi, kamar yanda kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, malan ya ce yaqulu ta'ala ha'ula'in nabiyuna wa laysa almuradul madhkurina fi hadhihi surati faqat, annan gurin Allah ya ce fadin Allah ma malam ya ce fadin Allah madaukakin sarki ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim, suwaye wanda Allah ya ce yayi musu ni'ima din nan su ne jinsin annabawa gabaki daya, ba wai kadai waɗanda suke cikin wannan sura ta fiskar waɗanda aka jero labarin su ba. Da haka ulaika sai ya zamanto waɗancan duk jeran giyar annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko yayi musu ni'ima daga gare shi. An'ama Allahu alaihim minan nabiyina, na daga cikin annabawa min zurriyyati adam, waɗanda suke daga cikin zuriyar آدم عليه الصلاة والسلام وممن حملنا مع نوح da kuma waɗanda muka ɗauko a jirgin ruwa domin hamalna ma'anuhin ana bada labarin me jirgin ruwan da ko ana ishara ne zuwa ga jirgin ruwan da annabi Nuhu alaihi salatu wasalam Allah ya nufata ya tsiyartar da shi da shi da waɗanda suka yi imani a wannan lokacin da haka wa mimman hamalna ma'anuh da waɗanda muka ɗauko a jirgin ruwa tare da Nuhu wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'il da kuma daga zuriyar Ibrahim da Isra'il wa mimman hadaina wajtabaina da kuma waɗanda muka shiryar da su kuma muka zabe su su kasance daga cikin zababbu sai Allah ya ce idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya ga baki ɗayan su nan idan ana karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki mai rahama sai su fadi suna masu sujjada suna masu kuka ga Allah madaukakin sarki wannan shine takaitacciyar ma'ana ta abin da ya shafi wannan aya din shi sa malam sai ya fara kawo mana ra'ayi na farko da suwane ne allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wanda Allah ya musu ni'ima daga cikin annabawa sai ya ce kamar ra'ayi na farko shine jinsin annabawa baki daya ma'ana ba tare da kebance iya waɗanda yake an abance su a cikin wannan sura kadai ba istatrada min zikri al-ashkhas ila al-jins allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam ma'ana ya kawo asar wanda ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayhi ya kawo sa a cikin tafsirin sa yake cewa qala as-suddi fallazi ana bihi min zurriyyati adam wanda Allah madaukakin sarki yake nufi da min zurriyyati adam ana nufin idris alayhi salatu wassalam idris alayhi salatu wassalam shi ake nufi da fadin Allah min zurriyyati adam daga zuriyar adam wallazi ana bihi min zurriyyati man hamalna ma'a nuh wanda kuma ake nufi a fadin Allah wa mimman hamalna ma'a nuh da wanda muka tseratar tare da Nuhu alayhi salatu wassalam a jirgin ruwa Ibrahim ana nufin Ibrahim wallazi ana bihi min zurriyyati Ibrahim wanda kuma ake nufi da fadin Allah madaukakin sarki zurriyyati Ibrahim shine Ishaq wa Yaqub wa Isma'il ana nufin ƴaƴayen nan nasa guda biyu da kuma jikansa guda daya Ishaq da kuma Isma'il da kuma jikan nasa wato Yaqub wallazi ana bihi min zurriyyati Isra'il wanda kuma ake nufi da min zurriyyati Isra'il ana nufin Musa wa Haruna wa Zakariya wa Yahya wa Isa ibn Maryam waɗannan su ne annabawan da suke daga zuriyar Isra'il wane ne Isra'il annabi Yaqub alayhi salatu wassalam shine Isra'il kaman yanda yake nasi ya fassara haka din wannan shine magana ta farko da malam ya fara ka mana da suwa ake nufi da waɗannan bisa wannan magana da ya haka ito ta wadda Imam al-Mufassirin Ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi ya kawo malam sai ya sake cewa qala Ibn Jarir ya ce walizalika farraqa ansabahum saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya bambanta nasabarsu wa in kana yajma'u jami'ahum adama duk da a ƙarshe ga baki ɗayan su daga ina suke daga zuriyar Adam alayhi salatu wassalam li anna fihim man laysa min waladika min waladi man kana ma'a nuhin fi safina abinda yasa malam Allah madaukakin sarki ya ambace su kowa da zuriyar sulalar sa bayan cewa gabaki ɗayan su daga annabi Adam alayhi salatu wassalam suke me yasa ba a ce kadai ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min zuriyati Adam kadai sai aka yi shiru ba yace saboda a cikin su akwai wanda bai kasance daga sulalar waɗanda Allah madaukakin sarki ya tseratar da su tare da Nuhu alaihi salatu wassalam a jirgin ruwan nan ba wane ne shi yace wa huwa idrisu idris alaihi salatu wassalam fa innahu jaddu nuhin domin shi kakan annabi nuhu ne ma'ana ya rigaye shi to da haka tunda ya rigaye shi sai aka yi mishi ambato nasa sannan su ma waɗannan aka yi musu ambato nasu da abin da yake na cewa kakanninsu suna cikin waɗanda aka tseratar a cikin wannan jirgin ruwa ɗin shi kuma tunda ya gabace su shi ma sai aka ambace shi shi kadai a nasa amma duk a ƙarshensu sulala ce ta wa Adam alaihi salatu wassalam amma tunda sun sha bambanta wannan fuskar sai Allah madaukakin sarki ya ambace kowa daban malam ya ce qultu sai na ce wa kenan Ibn Kathir rahmatullahi alayhi hadha huwa al-azhar ma laye wannan shine yafi bayyana anna idris fi amudi nasab nuh alayhi salatu wassalam cewa annabi idris alayhi salatu wassalam ya kasance cikin geren giyar nasabar nuh alayhi salatu wassalam wa qad qila innahu min anbiya'i bani isra'il kamar yadda kuma an hakaito cewa yana cikin jerin annabawan Banu Isra'ila akhzan min hadith al-Isra bisa kafa hujja hadithin Isra'i da Mi'raji haythu qala fi salamihi 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam saboda hujja yanda ya fada lokacin da yake yi mama manzo sallallahu alaihi wasallama sallama marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih maraba da annabi wanda yake nagartacce maraba da dan uwa wanda yake nagartacce malam yace walam yaqul al waladu salih bece al waladu salih ba da wanda yake nagari kamar yanda Ibrahim ya fada domin shi Ibrahim zai ce da manzo sallallahu alaihi wasallama al waladu salih saboda mi jikansa ne ta fuskar sulala amma shi Idris bai fada ka ba sai ya ce al-akhu salih saboda shi ba jikansa bane ba dan uwansa ne a annabta Allah ya sa bayanin ya fito malam ya ka mana wannan ne domin kar wani ya dauka cewa domin sa kawai min zuriyati Adam sai kuma aka zo ake rarrabe bayan gabaki ɗayansa daga Adamu suke kamar yadda na fada komai da yake a cikin Al-Qur'ani yana da dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya ambace shi a haka din da haka ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wadancan sune wanda Allah madaukakin sarki yayi musu ni'ima na daga annabawa min zurriyati adam daga wadanda suke daga zuriyar adam shine wa idris alaihi salatu wassalam wa mimman hamalna ma'a nuh da wadanda yake mun tseratar da su a jirgin ruwa daga wadanda muka tseratar da su a jirgin ruwa tare da annabi nuh alaihi salatu wassalam ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل دكم وانديك دك ذرية إبراهيم دا إسرائيل واند سوني موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم كمريان دا مالن يكاو من وانن أسر أكارشي ألا مدعوك كنسركية وممن هدينا واجتبينا دكم وانديك من شرية دسوكم من زابيسو زابي وانديك نا كسنتور باوا نغرتكي سيزا من توجكين زاببو أغران ألا مدعوك كنسركية Allah ya shiryar ya datar da wannan bayi da kyakkyawan aiki sai Allah madaukakin sarki ya zabe su suka kasance zababbu ne bisa sakon da Allah madaukakin sarki ya aika musu na abin da ya shafi annabta isar da sakon Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce iza tutla alaihim ayatul rahman kharu sujjadan wa bukiya idan aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki aka tunatar da su aka nuna musu abin da yake na hukuncen Allah madaukakin sarki aka nuna musu abin da yake yana tabbatarwa da Allah madaukakin sarki karfin ikon sa da mulkin sa da mallakar sa da juya al'amuran sa sai ya zamanto cewa kharu sujjadan wa bukiya za su fadi kasa suna masu kuka suna masu miƙa wuyan su ga Allah madaukakin sarki saboda yanda ambaton Allah ya ratsa zukatan su saboda yanda ambaton Allah ya zamanto yayi tasiri a cikin zuciyarsu shi yasa malam yace idza sami'u kalam Allah al-mutadammin hujajahu wa dalailahu wa barahinahu idan suka ji ambaton Allah madaukakin sarki maganar Allah madaukakin sarki wanda take ta kunshi hujjojinsa ta kunshi dalilai wanda suke tabbatar da samuwar sa ta kunshi abubuwa na karara wadanda suke nuna lallai Allah Allah ne sajadu li rabbihim khudu'an wastikana sai su sujjada suna masu miƙa wuya suna masu kankan ga kai ga Allah madaukakin sarki hamdan wa shukran ala ma hum fihi minan ni'amil azima a cikin wannan suna kokarin nuna godiyar su ga Allah madaukakin sarki suna masu jinjina ga Allah madaukakin sarki cikin abin da yake yayi musu na abin da ya shafi ni'imomi waɗanda suke masu girma wal buki imani yace jam'u bakin falihada ajma'al ulama'u ala shari'iyyati sujudi hahuna malam yace saboda wannan ne malamai suka yi ijma'i akan cewa idan aka zo daidai wannan gabar lokacin da ake karanta alqur'ani za a yi sujjada kamar yanda su ma suka yi sujjada iftida'an bihim muna masu kwaikwayon aikin da suka yi wattiba'al limin walihim da kuma bin tafarkin da yake sun kasance akai dan haka ɗan uwa masu albarka wannan bigire din yana daga cikin bigiran da ake gudanar da sujudit tilawa a cikin alqur'ani mai girma ma'ana lokacin da duk aka zo aka karanta wannan aya din za a yi sujjada domin kwaikwayon abin da waɗannan nagartattun bayi suka kasance suna aikatawa har suka dace da wannan kyakkyawan sakamako a gurin Allah madaukakin sarki su ma waɗanda yake suna karanta alqur'ani sai su yi wannan domin fatan samun dace a gurin Allah madaukakin sarki da kuma samun kyakkyawan matsayi da ladan da Allah madaukakin sarki ya tanadarwa ma'abutan masu aikata wannan ibada din. Ya rage abu daya tak ita ce domin mi tsokaci akan shine mas'ala ta sujudi tilawa. Idan an yi sujudar tilawa me ake karantawa a ciki, a wane yanayi ake yin ta, za a kalli gabas ko ba za a kalla ba, ya za a yi, ya za a yi, ya za a yi, shine abin da insha Allah ta'ala za mu tsokaci akan shi gobe sai kuma shiga ayoyi na gaba idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya. Abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya da ni da ku baki daya a cikin lada ya ba mu ikon amfana da shi, wanda kuma nayi kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa ta. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.